الحديث السادس عن ابي عبد الله ان عمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يركع فيه او كالراعي يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم حديث نجد عن قرطوس نجد ابو عبد الله wannan alkuniyar kenan a ce masa Abu Abdullahi sunansa An-Nu'man ibn Bashir sahabi ne mai falala cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga Annabi tsira da mun tun Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun innal halal bayyinun lalle halal a bayyane yake wa innal haram bayyinun kuma lalle haram a bayyane yake ma'anar wannan magana halal a bayyane yake a cikin alqur'ani da hadisi tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma haramun a bayyane yake a cikin qur'ani da kuma hadisi tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa bainahuma umurun mustabihat amma a tsakanin halal da haram akwai umurun waɗansu al'amura mushtabihat kana da dama ka yi fassara guda biyu dukkansu ma'ana tana komawa ɗaya ko ka ce mushtabihat masu kama da juna ko ka ce mushtabihat masu rikitarwa karshe dai ma'anan tana zama ɗaya me yasa ake kiransu umurun mushtabihat al'amura masu rikitarwa ko masu kama da juna ma'ana su ba su da siffa ta halal tsantsa ballantana mu sa su a layin halal ba su da siffa ta haram tsantsa ballantana mu sa su a layi na haramun akwai waɗansu daga cikin siffofinsu sun yi kama da halal ta wani ɓangaren kuma sun yi kama da haram da haka sai suka zanto masu kama da juna ko kuma sai suka zanto masu rikitarwa ta yadda baka san a ajin da za ka ajiye su ba daga cikin ajujuwa guda biyu ina fatan kun fahimta yanzu wannan na nuna mana shari'ar musulunci wato bata gajiya ba wajen bayyana halal da kuma bayyana haramun amma akwai al'amurra masu rikitarwa ko masu kama da juna wannan al'amurra masu rikitarwa la ya'lamuhunna katsirun minan nas da yawan mutane ba su san su ba ba su san hukuncin su ba ba su san a ina za su ajiye su ba shin za su ajiye su cikin haramun ne ko za su ajiye su cikin halal wajen ka cewa da yawa daga cikin mutane ba su san su ba wannan yana nuna ko waɗansu kaɗan cikin mutane sun san su wannan kaɗan ɗin su ne al-ulama'ur rasikhuna fil ilmi malamai tabbatattu cikin ilimi su ba su da rikici a kan wannan da sun ga abin za su gane cewa a ina ya dace shiga cikin ajin haram zai shiga ko cikin ajin halal zai shiga amma da yawa daga cikin mutane za su rikitar da su su kasa gane wani aji ya kamata su ba su to a nan gurin abinda malamai suke cewa shi ne akwai ababai da dama wanda asalinsu dama ana ɗaukar su a halal ba ka da daman ka cire su daga haramci sai da nasi akwai kuma ababan da ake ɗaukar su a matsayin haramci ba ka da daman ka cire su daga haramci ka kai su halalci sai da nasi kamar misali dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda zai karɓi sunan at-tayyib at-tayyib kuma wanda bincike ya nuna baya cutar da tunani baya cutar da lafiyar jiki abinci ne abin sha ne matukar baya cutar da lafiyar jiki baya cutar da hankalin dan adam ya gurɓata masa tunani to wannan abin halal ne ka san shi baka san shi ba akwai shi a garin ku babu shi a garin ku ka taba ganin shi baka taba ganin shi ba ya zama halal a nan guri idan ka bada fatawa kan halalcin sa ba abin ka bashin dalili duk wanda ya bika bashin dalili bai san abin da yake ba sai dai in wani zo ya yi da'awar haramci kan abin da yake yana cikin akwai ba, to wanda ya da'awar haramci shi ne za ta yi ina dalilinka. Ina fatan kuna fahimtar rike. Saboda haka asali dangane da abinci ko abin sha matukar ya zama baya cutar da jiki ko hankali, to ya zama tayyib. Tayyib kuma halal ne. Uhilla lakum at-tayyibat. An haramta muku dukkan dangin at-tayyibat. Ba sai an ce da mangoro, da gyada, da kanya, da dinya, da lemo, da ayaba, da apple. Ba za ka samu ayan da ta zana maka waɗannan ƴaƴan itacen ba. A cikin Qur'ani ta ce wai ka ci su an halatta ma. Amma za su ji gargashin me? At-tayyibat. At-tayyibat kuma halal ne ga wane gare mu. To duk wanda ya da'awar haramci sai abinci ba shi me? Dalili a ce me dalilin ka da yake nuna haramci? Asali kuma cikin dukkan wani abinci ko abin sha wanda zai cutar da hankali ko zai cutar da lakar jiki, asali yana shiga cikin babin haramun ne. Idan ka ba da fatawa da haramcinsa, ba ka neman dalili da zai karfafa maka fatawarka. Duk wanda ya ɗauko wani abu cikin abin da ke cutar da hankali ko jiki ya ce halal ne, to shi ne sahibin da'awa, wato ya yi da'awa kenan na halalci. Sai a ce to ina dalilinka? Mu dai shari'a ta ba mu asali guda ɗaya, duk abin da baya cutarwa jiki ko abin nan halal ne, duk abin da yake na ci ko na sha wanda yake cutarwa haramun ne. Shi ne asali ka tokan da shari'a ta ba mu, wanda yake a cikin At-Taura, wanda yake cikin Linjila, wanda yake cikin Al-Qur'ani mai girma. Siffar Annabi kenan cikin At-Taura da Linjila da Al-Qur'ani, yuhillu lakum at-tayyibat, yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Ya zo ne dan ya halatta mutane mai at-tayyibat, dan ya haramta musu mai al-khaba'ith. Al-khaba'ith amal ne masu cutarwa. Idan kuma ka zo ka zubkar bukatan dan adam game da mace, to wannan al-aslu fil mankuhat at-tahrim wala yusaru ila at-tahlil illa bi dalil. Asali shi ne dangane da kusantar mace haramun qat'an, ba ka da daman ka dauke wannan haramcin ka shigar da shi a babin halalci sai in ka samu dalili da ya halatta maka haka. Shi ne kamar dalili ayoyin da suka ce ayi aure idan an yi ta hanyar da shari'a ta ce, ayoyin da suka ce a iya rikar ku yangi in aure ku yangi din nan ta hanyar da shari'a ta ce. To wannan shi ne dalilin ka na turo wannan bangare daga haramci zuwa ga me? Halal. To shi ne ma'anar innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, domin asali a cikin da'awar mai cutarwa haramun shikenan. Asali cikin da'awar wanda baya cutarwa dangin ci ko dangin sha wanda baya cutar da jiki ko hankali, wannan halal ne. Duk wanda ya da'awar haramci to shi ake bin bashin dalili. Amma bainahuma umurun mustabihat, to wannan al'amura ya suka zanto mustabihat. To shi ne malamai suka maganganu a kai, waɗansu suka ce kamar a samu wani abu wanda nassi guda biyu sun zo a kansa, ɗaya nassin na nuna halaccinsa, ɗaya nassin na nuna haramcinsa, kuma mun kasa tantance wani nassi ne ya riga wani zuwa, ballantana mu ce nassin farko ya na ƙarshe ya shafe na farko, a samu annasu kun mansu. Mu dai ba mu sani ba, wani nassin ya zo ya ce kaza halal ne, wani nassin ya zo ya ce kaza haramun ne. Mu ko ba mu da sani ya game da tarihi kan cewa wani nassi ne ya fara zuwa kafin dan uwansa. Inda mun san lalle ga nassin da ya zo na ƙarshe, to ya shafe wancan na farkon kenan. To ba mu san wannan ba, yanzu wannan sai zanto yana cikin umurun mustabihat. Ba mu iya ba shi fatawa guda ɗaya. In mun ce halal ne ga wani nassin sai ya ce haramun ne, in mun ce haramun ne ga wani nassin sai ya ce me? Halal. Sai zanto wannan yana cikin umurun mustajab, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Amma idan ka jiran ar-rasikuna fil ilmi, sai sai ayya wancan nafsin na farko da ya bada halalci, nafsi ne na Makka, wannan wanda ya bada haramci nafsi ne na Madina, na Madina ya zaka na Makka, ya zama annasu kun manso, dan haka ya zama me? Haram. To kaga wannan kullu minan nas ya'rifuna zalika. To shine suka ce umurun mustajab a samu nafsi guda biyu akan haka. Wadanda suka ce umurun mustajihat shi ne abu al-mustajaddat, wani sabon abu da zai faru wanda bai taɓa faruwa ba lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. A yanzu kuma sai muka kasa sanin ina za mu ajiye shi, yayi kama da halal yayi kama da haram, kuma mun kasa sanin ina za mu ajiye shi. To wannan shi ne al-mustajihat, yana bukatar malamai masu zurfin ilimi, masana game da nassosin shari'a, masana game da abin da yake faruwa a duniyar yau, a zamanin yau. To haka nassosin shari'a da sababbin abubuwan da ke faruwa don a san wane irin hukunci ya kamata a bashi.
kaga raune umurun mustabiha la ya'lamuhunna kathirun min al-nas yanzu da aka ce ga ruwa garai wanda babu komai a cikin sa ba abin da ya canja daga cikin sa kaga wannan ruwa kaga an zaka bada fatawa kan halaccin wanka da shi zaka bada fatawa kan halaccin alwala da shi zaka bada fatawa kan halaccin kansa saboda wannan halal ne kaga sai aka ce kuma ga ruwa najisa ta shiga ciki ta gurta ta ciki ta yadda halaunuka ko ɗanɗaninka ko mai ya canja shi kuma za ka bada fatawa kan mai haramci ba da na a wanka da shi ko alwala kaga nan alhalal bayyin nan alharam bayyin to amma sai ga wani ruwa mai yawa najasa kaɗan ta shiga ciki ba ta yi tasirin da za ta gurɓata shi ba ko kuma ta gurɓata wani siffa daga cikin siffofinsa ba ta gurɓata wata siffa daga ciki ba ko dai wani abu makamancin haka to wannan ya zama yana cikin mai al'umurin mustabihat sai malamai manya da suka kai abin nan shine za su iya tantance cewa eh to wannan zai shiga bangare kaza ne saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza ko kuma zai shiga bangare kaza ne saboda dalili kaza saboda dalili kaza ko saboda dalili kaza ina fatan kun fahimta to umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathirun min al-nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka shubuhat dukkan wanda ya nisanci ash-shubuhat ababen da suke da shubha ko rikitarwa ko suke da kama da juna ko suke da sifa na halalci da kuma wani bangare da suka na haramci wanda duk ya nisance su faqad istabra ali dinihi wa irdihi hakika ya nemi kubutar da addininsa ya nemi kubutar da mutuncinsa yani kubutar da addininsa ya nemi kubutar da mutuncinsa matukar ya nisance ash-shubuhat kenan kai musulmi yayin da duk kaga wani abu wanda baka iya tantance halalci ko haramci ya rikitar da kai tsira da addininka tsira da mutuncinka shine me ka guji da wannan abin yayin da duk abu ya rikitar sai ka guje shi gaba ɗaya dan ka kuɓuta da addininka har malamai suna buga misali suka ce kai ne misali bari mu buga da misalin da zai dace da zamanin mu kafin mu kawo wanda malamai suke kawowa kai ne kake da wani samfuri na takalmi sai ka zo ka shiga masallaci da ka fito sai ka nemi takalmin ka karfa can sai ka hange wani takalmi inda ba nan ka ajiye naka ba da nisa da inda ka ajiye naka amma da ka je sai ga shi kamfani daya ira daya kila har sabunta iri daya da naka sai dai inda matambayi zai tambaye ka shin kana da tabbas din wannan takalmin ka ne za ka iya rantsuwa kan takalmin ka za ka ce eh to irin su daya da nawa amma ba zai iya ba ka tabbas ya nawa ne ba za ka dauka ko ba za ka dauka ba an kai ke naka ne za ka dauka wannan ba zai shiga cikin mustabihat ba sun shiga cikin mustabihat inda kana da tabbas din naka ne ko kana da yaqini sai ka ga cewa mai wannan shi ya dauki naka in kana da yaqinin wannan to dama dama kai ya dauka ka rike kafin ka je kai bincike ku zo ku canza takalmin ku amma baka da wannan yaqinin baka da wannan tabbacin yanzu da dole kike da za ka gina hukunci ne kan zato ba za ka gina hukunci kan zato ba na biyu shi ne suka ce kamar misali yara ne guda biyu yan tagwaye mata aka haife su gida daya ɗaya daga cikin wannan yaran matan kun yi tarayya da ita wajen shan mama ma'ana mace ɗaya ta shayar da ku kai da ita ka ga ya zama tabbas wannan ta zama mai gare ka haram da za ka aure ta ba saboda an shayar da ka sha nonon da ita ta sha bayan an riga an ta sha wannan mama da kai ka sha aka mayar da ita gidansu bayan an yaye ta ta girma tare da 'yar uwarta wadda ita kuma aka shayar da ita a wani gida na daban da suka girma sai ka ga ɗaya daga cikinsu kana so amma da aka zo bincike sai aka kasa gane wacce ce kuka sha nono tare da ita wacce ce kuma baku sha tare da ita ba tun daga ta hasana da usaina ne gida ɗaya suka taso ɗaya dai tabbas kun sha mama tare da ita ɗaya kuma baku sha ba wanda aka samu tabbaci baku sha da ita ba ya halatta ka aure ta wanda aka samu tabbaci kun sha mama tare da ita bai halatta ba ka aure ta yanzu kuma baka da tabbas inda za ka tantance wannan me ya kamata ka yi ka bar su duka biyu ka je wani gidanka ne ma aure da wani duniyar ma al-mustabihat ce fa man ittaqa ash-shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi
wannan shine zai tabbatar da ka kubutar da addininka, ka kubutar da mutuncinka, baka fada cikin abin da Allah subhanahu wataala ya haramta maka ba. Sai annabi ya ce wa man waqa'a fi shubuhat, wanda ya auka cikin ashubuhat waqa'a fil haram, to lallai ya auka cikin haram. To da wannan ne malamai suke cewa duk abin da ya rikitar da kai ka kasa ka gabe halalci ko haramci, ne santar sa shine addini, ka ne santa abin gaba ɗaya dan ka huta makanka, dan idan ka auka cikin mai yiwa ka iya aukawa cikin haram ba tare da ka sani ba. Shine wa mawaka fi shubhat wa qatil haram. Sai ka karra'i yar'a haula al-ima, karra'i kamar makiyayi ne, yar'a haula al-ima da yake kiwo a jikin wato ainihin iyaka, a jikin shinge ko jikin iyaka, yushiku an yarta a fihi, duk makiyayin da ya zo yana cin ciyawar da ke kan iyaka, idan dabbar nan ta cinye ciyawar da ke kan iyaka, ina za ta shiga? Za ta shiga cikin gona ne kai to tun asali da ta je iyaka ta hana ka. Duk abin da yake kusa da haram mafi kyau shi ne ka nisance shi, saboda kusantar shi zai iya aukar da kai cikin ne cikin haramin gaba ɗaya tsundu. Sai ce ala wa inna li kulli malikin hima, yace ala ku saurara, wa inna li kulli malikin hima, lalle kowane sarki yana da iyakar ikonsa, yana da iyakar kasarsa. Ala ku saurara ku ji, wa inna hima Allahu maharimuhu, iyakar da Ubangiji ya dora baya so a ketare ta shine ababen da ya haramta. Yadda ka san sarki ba zai yadda ka shigo cikin kasarsa ba, to haka Ubangiji ta'ala baya son ka ketara abin da ya haramta maka, abin da duk ya haramta mafi kyau ka nisance shi, garin ma ka kusanci inda yake. Yanzu da aka zo aka ce ga iyakar wata kasa, sai sojojin wata kasa suka zo kan iyaka suka jibge kayan makamansu, ba zai zama barazana ga wannan kasar? Zai zama barazana, amma sun shigo cikin kasar, ba su shigo ba, kan iyaka kai suka tsaya suka jibge makamansu, sai zama barazana ga wannan kasar da aka zo kan iyakarta. To haka duk abin da Allah ya haramta na haram, in ka kusanci abin to kamar yana zama wato ainihin kana yi wa dokokin Allah barazana, za ka ketara su kenan, mafi kyau ka nisance su. Ina fata an fahimta. Dukkan abin da yake shubha ana so mutum ya nisance shi, don saboda ya tabbatar da karan mutuncinsa, ya tabbatar da karan addininsa. Yadda ake bukatan kare addini, haka ake son kare mutunci. Shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a masallaci, sai Safiya ta kawo masa ziyara, matar sa kenan. Bayan ta dade suna hira da annabi, sai ta tashi cikin duhun dare za ta tafi. Sai annabi ya ce mu je in raka shi zuwa kofar masallaci, ya raka ta har wajen masallaci. Sai ga waɗansu mutane guda biyu daga nesa sun gane annabi ne, amma ba su san wannan wace ce yake tare da ita ba, sun dai ganki da wata mace. Da su haka sai suka ja da baya za su tafi. Sai annabi ya ce ala rislikuma, ku tsaya a nan inda kuke. Suka tsaya ya kama hannun matar suka je ce ni ne Muhammad Rasulullah, wannan kuma Safiya ce matata. Sai suka ce annabi Allah ne ya kawo haka, ai ba za mu wannan zo gari kan kuke, a'a shedan na gudana cikin jikin dan adam, duk inda magudan duk inda jini ke zurga zurga shedan na shiga. Sai ni ji tsoron kare jefa muku wani karri a cikin zuciyar ku, kaga wannan tuba wacce ta faru. Dan wani na iya zuwa ya ce ya ganshi da wanti, sai ma zai kare kansa ya nuna cewa mata ta ce. Haka kuma Anas bin Malik ba shi masallacin juma'a a ce ya makara, bayan Allah bai sani ba, yana fitowa ya kusa zuwa masallaci, sai ya ga ana dawowa an gama sallah a masallaci. A matsayinsa kuma idan wadansu zai gaisa shiga gama ko juma'a baya zuwa, sai ruga guje samu wani lungu ya ɓuya. Menene hujjar sa kar ya tsaya a inda za a ganshi wurin tuhuma, a ce gashi ma yanzu yake zama masallaci, yanzu ya zo kila baya son ya bude imamin ne, kila kaza ne, kila kaza ne, dan ya karewa kansa wannan tuhumar sai ya ɓuya da fito fili jama'a sun ganshi. Ala wa inna himallahi ma'arimuhu, ala wa inna fil jasadi mudgha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara, wa inna fil jasadi mudgha, lalle a cikin jiki akwai wata tsoka daya, idza salahat salaha al jasadu kulluhu, idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru gaba daya, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu, idan kuma ta lalace dukkan jiki ya lalace gaba daya. Ala ku saurara ku ji, wa hiya al qalbu, wannan tsoka ɗaya ita ce zuciya, idan har ta gyaru dukkan jiki ya gyaru, idan ta lalace dukkan jiki ya lalace. Ba abin da ke sa a shiga aljanna sai gyaruwan zuciya, ba gyaruwan jiki ba. ba abin da ke sa kuma a shiga wuta sai lalacewar zuciya ba lalacewar na jiki ba. Ka rasa hannu, ka rasa kafa, ka rasa ido, ka zama summan bukumin, in dai zuciyar a raye take da imani wannan ba abin da zai kawo maka ka zo jin shiga aljanna. Kuma ran ta tinka ma duk sai an mayar ma daga banka yanda suke lafiyayyu. Ko gobe sai an tayar da kafa ta miƙe. Rayayyu saboda zuciyarsa ta rayu da imani sai a gyara jikinsa gaba ɗaya. Amma ka samu lafiyar gabai gaba ɗaya amma kana da dattin zuciya. Shirka ta mamaye zuciyarka ta ko'ina. Ta cika ga lafiyar gabai wannan ba abin da zai hana mutum ya shiga wuta. Shi yasa Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim bi tawbi badanin salim bi qalbin salim. Sai wanda ya zo da zuciya lafiyayya warakakkiya wankakkiyar zuciya ta kar ba da cikin shirka a ciki, ba da cikin bid'a a ciki, ba girman kai babu hasada ba ganin kyafi, wankakkiyar zuciya illa man atallaha biqalbin salim. To gyaruwar zuciya ko ba abin da zai gyara ta sai abin da Allah ya saukar na ra'ayi sai sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kullum kai kokarin raya zuciyarka da Alkur'ani mai girma, kai kokarin raya zuciyarka da sauraron hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan ɗaya daga cikin hadisai kenan da malamai ke cewa sulhul ilmi kamar da magabatar suka ce hadisai guda uku akan su aka gina ilimi gaba daya. Hadisin innamal a'malu binniyat, hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, da hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Inda za mu tsaya dogon sharhi akan su da maganganun malamai dare guda ba zai ce mu ba. Amma sai dai mu tsaya kamar muke gurgurdan yadda za mu fahimci nassin, mu fahimci sakon a dunkule wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke isar mana cikin wannan hadisi. Waɗansu malaman suka ce a'a hadisai sukan kai guda hudu wanda akan su ake gina addini, sai su kawo hadisin wannan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, su kawo hadisin innamal a'malu binniyat, su kawo hadisin izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad ma fi aydin nas yuhibbaka an-nas, su kuma kawo hadisin min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, shine har wato ainihin abin nan al-mu'asiri al-andalusi yake cewa umdatud dini indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariya, ittaqi shubuhat wazhad wada'ma laysa ya'nika wa amalan nabiyya. Hadisi guda hudu ittaqi shubuhat, ba shine wannan hadisin ba, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, inda yake wani ta shubuhat wazhad, shine hadisin izhar fi dunya يحبك الله وزار ما في عيد الناس يحبك الناس ودع ما ليس يعنيك من حسن الاسلام ويتركه ما لا يعنيك وعمل النبي هنا حديث انما الاعمال بالنيات wannan sukan hada wannan guda hudu su ce sune wato abin da ake gina addini akan ta. Kowace matsala ta addini za ta iya komawa kan daya daga cikin waɗannan hadisai idan an ja ta,